نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كان وتا بقي جوتا المحرم شكرة دبو إيد ريو إيد أربعين دبير هجرة من زنيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دجا مكة زوا مدينة. Shine kuma ya dace da 25 ga watan 7 shekara ta 2023 shekara miladiya. Za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Wiqayatul Insan min al-Jinn wa Shaytan. Wallafar babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahu Allah ta'ala. Yauwa aje idan ba manta ba mun tsaya ne a al-hisnul awwal, karshen al-hisnul awwal. Katanga ko kariya ta farko da ya kamata kowanne mutum ya samu daga shedanin aljanu da sihiri da tsafi daga dukkanin abin da za a yi domin cutar da shi. Yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi al-hisnu thani, katanga ta biyu, malai ce tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdahu. Katanga ta biyu da za ta ba mutum kariya daga shedan ita ce tahqiqul ibada ubudiyya, tabbatar da bauta lillahi wahdahu, ga Allah madaukakin sarki shi kadai. Wancan da ya gabata al-ikhlas, wannan kuma tabbatar da bauta, mutum ya zama bawa mutlaki wanda baya yi sai abinda ubangijin sa yake so, baya bari sai abinda ubangijin sa yake so, baya shiga sai inda ubangijin sa yake so, baya fita sai inda ubangijin sa yake so. To irin wannan bautar ita ce take kai mutum matsayi wanda baya zato baya tsammani a wajen Allah subhanahu wataala, take kuma sanyawa shedan ya shakkar kusanto inda yake saboda kusancinsa da Allah subhanahu wataala. Saboda kamar yadda muka sha bayani, gwargwadon kusancinka da Allah subhanahu wataala gwargwadon nesancinka da shedani, gwargwadon nesancinka da Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon kusancinka da shedani. Malai ce lamma aqsama ash-shaytanu lir-rahmani, lokacin da shedani yayi rantsuwa wa Allah subhanahu wa ta'ala annahu sayghwi adama wa dhurriyyatahu, cewa lallai hakika sai ya halakar, sai ya batar da annabi Adam, sai kuma ya batar ya halakar da zuriyar annabi Adam gaba daya. Raddallahu alaihi mubayyinan anna hunaka ta'ifatan la yastati'u ay yusaytira alaiha, sai Allah madaukakin sarki ya juyarwa da shedan maganarsa, ya yi masa raddi, ya bayyana masa cewa akwai wata tawaga, akwai wasu jama'a daga cikin bayin Allah, ayyan annabi Adam, wanda shi shedan din ba shi da iko da dama a kansu. Allah madaukakin sarki ya zabe su, ya ba su kariya, ya cire su daga cikin wanda shedan zai iya samun tasirin halakar da su, ya sa su daga cikin wanda za su rabota ranar tashin alkiyama. Fa qala, Allah madaukakin sarki yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan, lokacin da shedan yayi rantsuwa sai ya halakar da annabi Adam da zuriyarsa gaba daya, lokacin da aka fitar da shi daga aljanna, to sai Allah madaukakin sarki yace masa inna ibadi, hakika bayina, hakika bayina, sai Allah ya amfani da lafazin bayi, masu bauta ta yadda nake so, masu yin abinda nake so, masu barin abinda bana so, masu kaiwa cikin duk inda nace a kai, masu tsayawa cikin duk inda nace a tsaya. Shi sai Allah madaukakin sarki bai amfani da wannan lafazi ba, sai kawo lafazin bauta, inna ibadi, hakika bayina, kuma bayin sai ya jingina su zuwa gare shi, nasa ne na musamman kenan. Sai Allah ya ce da shedan laysa laka alaihim sultanun, kai shedan baka da wani tasiri ko iko akan su. haka Allah ya gawo shaitan tun a lokacin saboda haka shi kansa iblis ya san cewa a cikin bayin Allah madaukakin sarki akwai wanda ba shi da iko a kansa amma kawai yuhawil yana yin kokari ne yana iya yin abin da zai iya ne domin ko zai dace domin sa rai amma tun farkon fari tun a farkon al'amari Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa akwai bayinsa da ba zai iya kaiwa zuwa gare su ba sai malai ce min man haqqaqa al'ubudiyyah lillahi wahdahu ga dukkanin wanda ya tsaya ya tabbatar ya haƙƙaƙe bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai fala sultana lishaitani alaihi to irin waɗannan shedan bashi da wani tasiri bashi da iko akan su wa nulahizu anna Allah adafa kalimata al'ibadi ilayhi ta'ala sai malai ce mi la'akari mu lura da kyau za ku ga Allah madaukakin sarki ya dingina lafazin kalmar bauta ko bayi zuwa gare shi yace ibadi bayina imma idafatu tashrifin aw takhsisin malai yace wannan idafar wannan dinginawar za ta dauki daya daga cikin ma'anoni guda biyu imma idafatu tashrifin ko dai dinginawa ce ta girmamawa da mutuntawa Allah madaukakin sarki yace bayina domin ya nuna su suna da mutunci suna da girma suna da wani matsayi na musamman a wajensa aw takhsisin ko kuma jinginawa ce ta kebancewa ai kowa ma bawan Allah ne da mai bin Allah da wanda baya bin Allah da musulmi da wanda ba musulmi ba dukkaninsu ya sunan su ibadullahi kowa bawan Allah ne haka ne to tunda kowa bawan Allah ne me yasa Allah ya ce waɗannan bayina dan ya nuna na musamman ne a wajensu ba kowa ba gama garin bayi ba ba gama garin bayi ba su suna da wata khususiya a wajen Allah madaukakin sarki ta ba su kariya ta tsare su ta yi musu alƙawarin ba su kariya ta musamman daga shedani to shi yasa sai Allah madaukakin sarki da ya tashi ga wa shedan bai ce innal ibada ba haqiqa bayi sai ce a inna ibadi ya jingina su zuwa gare shi saboda duk abin da ka jingina shi zuwa gare ka lalle kana ganin girman abin kana ganin matsayin abin kaza dina misali mutun yace mai daki na ƴaƴana wato din yana nuna wani abu ne na musamman a wajenka wani abu ne khas dinka ne khususiya ce taka wanda babu wanda yake tarayya da kai a cikin sa saboda haka ko dai ya kasance idafa ce litashrif aw idafa a litakhsis kamar yadda malamin ya ambata لأنهم خصوه بجميع أنواع العبادة. الله ما أوكين سركي يا كيف أن تيسوني زوا غريش سبوا دسما سين كيف أن تي الله ما أوكين سركي بجميع أنواع العبادة دا دكا النوع إبادة دا الله تي عبادة نوازن ينتا ولم يسرفوا شيئا منها لغيره باسا جوير دا وانا أبو دا تكين دك أبن ديك بوتاتي الله ما أوكين سركي غوانن الله duk abin da Allah madaukakin sarki ce ayi zaka same su suna rige-rige suna tsere wajen su ga sun yi wannan abu duk abin da Allah subhanahu wataala baya so zaka same su suna rige-rige wajen su gudu daga wannan abin su ga ba su zakke masa ba to waɗannan su ne ainihin cikakkun bayin Allah tare da cewa musulmin da Allah madaukakin sarki zai ce ayi abu ya gaza Allah madaukakin sarki ce kada ayi abu ya zakke masa shi ma bawan Allah ne amma bautarsa ta kai wata ta waɗancan ba ta kai ba ina fatan fahimta to kaga akwai banci tsakanin su to ba kowanne irin bawa Allah madaukakin sarki ya alƙawarin zai kebance ya bashi kariya daga shedan ba sai irin waɗannan shine abinda malai yake so ya ga mana walakin mal ibadatu sai malai yace to mecece ibadan nan da ake bayani sai ka cika ta ka haƙƙake ta ka tabbatar da ita sannan Allah zai baka kariya cikakkiyar kariya daga shedani kamar yadda gaya wa shedan din lokacin da yace sai ya halakar da mu gaba daya simalati al-ibadatu ita ibada ismun suna ne jami'un gamamme likulli ma yuhibbuhu Allah na dukkanin abinda Allah madaukakin sarki yake so wayardahu kuma dukkan abinda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Allah yana son sa kuma Allah ya yarda a yi shi min al-aqwali nazantattika da ake yi da baki wal af'ali ko ayyuka da ake yi da gabbai al-zahira wanda ake yin su a fili karara wal batina da wanda suke da alaka da zuciya duk wannan sunan shi ibada yan uwan fahimta wannan shine galibi ta'arifin da malamai suka yi wa ibada اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سناني gamamme wannan tarif ya kamata in kowa ya haddace shi kowa ya rike shi suna ne gamamme da ya kunshi dukkanin abin da Allah yake so ya yarda da shi saboda ka duk abin da Allah yake so ya yarda da shi na maganganu ko na aiki na zahiri ko na batini dan kowa wannan sunansa ibada idan ka yi shi Allah madaukakin sarki zai baka lada idan kuma ka bar shi Allah ya ce a yi shi to Allah subhanahu wataala ko dai ya kama ka ko kuma kai abin da bai dace ba dan ibada din kala kala ce akwai abin da yake wajibi ibada ne akwai abin da yake mustahabi ibada ne saboda haka abin da yake wajibi kaga idan kai shi zaka samu lada abin da yake mustahabi fa idan kai shi shi ma zaka samu lada amma idan ka bar shi fa baka da alaki sai malai ce aqsamul ibadati arba'atu wa hiya rabarabal ibada guda hudu inda malamai suka raba ibada gida hudu مالي تيغا سكا ماك القسم الأول كشي نفرقو العبادة البدنية العبادة البدنية عبادة داكي انت دا غنغن جيكي كالصلاة كما السلاة والسيام دا أزمي والركوع والسجود دا ركوع دا سجود دا سجد والحج والطواف دا الحج aikin haji da tawaf da tawafi dukkan su aikin da zaka gabbai ne suke yin aiki idan zaka yi sallah daga ta da sallah zuwa gamawa sallah zaka ga aiki ne na gabbai ka ta da sallah kana tsaye kai ruku'u kai sujjada ka dago duk wannan aiki ne gabbai ne suke motsawa tare da cewa akwai magana to amma dai aikin gabban sun fi yawa alqismu sani kashi na biyu daga cikin kashin ibada shine alibadatul maliya ibadar da ita kuma da dukiya ake yin ta kazzabhi kamar yanka naka ce yanka shine yanka na ibada kamar yankan da mutum zai yi lokacin babbar sallah yankan lai yake nan kamar yankan da mutum zai yi lokacin hadaya da yake aikin haji ko fidiya idan ya bar wani abu ko kuma ya zakkiye wani abin da aka hana shi lokacin da yake aikin haji zai zubar da jini a matsayin fansar kansa shine ake cewa alfidiya shi ma wannan yanka ne na ibada kamar yankan da ake yi na bakance mutun yayi bakance zai wa Allah madaukakin sarki bauta ta hanyar yanka wannan shi ma duk ibada ne yanka ne na ibada saboda ka duk waɗannan yankan zaku ga abu ne da baya yiwa sai da mai sai da dukiya sai mutun ya dauki wani abu na dukiyar sarakumi ko sa ko rago ko haka dai wanda da kuɗi za a sa a sai shi mutun ya yanka malai ce wan nadhri da bakance bakance shi ma wani akan yi shi da kuɗi wani ba da kuɗi yake yin sa ba idan mutum yace na yi Allah alƙawarin ba na yi Allah alƙawari zan yi sallah kaga wannan abu ne da baka buƙatar kuɗi a cikin sa kawai gangan jikinka ne zai motsa amma idan ka ce na yi Allah alƙawari zan yi sadaka fa kaga wannan akwai kuɗi a cikin sa na yi Allah alƙawari misali nake bayarwa na yi Allah alƙawari zan yi sadaka naira 5,000 gobe to daga lokacin da mutum ya faɗa aka sadakar 5,000 ta zama to wajibi akan sa dole ne sai yayi idan ya mutu tana kansa sai Allah ya kama shi da asali ba wajibi bane babu wanda ya dora masa amma daga lokacin da ya bakance akan ta to ta dora akan sa ta zama to wajibi akan sa wajibi ne tsaya ya sauke ta to kaga wannan ita ma tana da alaka da me da kuɗi waz zakah haka nan zakka dama ita wannan zakka abu ne da ya shafi kuɗi gaba ɗaya in baka da kuɗi ba zakka akan ka duk mutumin da bashi da kuɗi ba zakka akan sa kudin ba su ya kai wani adadi sannan zakka take hawa kansa to da ka zakka gaba ɗayan ta ibada ce maliya ibada ce ta kuɗi was sadaqa haka nan sadaka ita ma sadaka da mutum zai bayar ko ta abinci ko ta tufafi ko ta kuɗi ko duk wani abin da yake da alaka da ka bawa mutum abin da zai ji daɗi a kansa wannan shi ma galibi abin da za ku gane da alaka da kuɗi to wannan ibada ce maliya wanda kuɗi ya fi taka rawa ya fi tasiri a cikinta sama da gangan jiki ko magana sannan akwai ibada akwai nau'in ibada ta uku shine alqismu thalith alibada alqalbiya ibada ce amma ta zuciya ita da zuciya ake yin ta khalqal khushu'i wal khudu'i wal dhilli wal inkisari wal ikhbat wadannan abubuwa duk kusan kalimat ne mutaradifa kalmomi ne da kusan suke da alaka da daya suke daukar ma'ana guda ɗaya duk abin da suke nufi galibinsu suna daukar ma'anan kaskantar da kai dukar da kai karyewar zuciya a gaban Allah madaukakin sarki duk abin da suke dauka an ka dauki al-khushu' za ga tsoron Allah madaukakin sarki a cikin zuciya kenan haka nan al-khudu' dukar da kai wa Allah subhanahu wata'ala wa dhillu kaskancin zuciya zuciya ta rinka jin kaskanci a gaban Allah madaukakin sarki wal inkisar haka nan da karyewar zuciya a gaban Allah subhanahu wata'ala wal ikhbat haka shi ma da al ikhbat al khudu' din ma'ana ta daya shine karyewar zuciya ko kuma dukawar zuciya a gaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka waɗannan kalmomi ne dukkanin su kusan ma'anar su tana zuwa daidai da juna wal mahabba da kuma soyayya soyayya ita ma a cikin zuciya take mutum yaje yana san Allah madaukakin sarki wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ashe kun ga ana ibada da mai da san Allah madaukakin sarki dole ne mutum yaje yana san Allah madaukakin sarki saboda soyayya ce tare da girmamawa da mutuntawa eh idan kana san Allah zaka girmama Allah zaka dauki umarni daga Allah madaukakin sarki saboda daga cikin nau'i na ibada dole ne mutum yaje yana san Allah madaukakin sarki soyayya ina take a zuciya take wat tawakkul da tawakkali tawakkali shine dogaro da Hausa mi kalamari zuwa ga Allah madaukakin sarki wal isti'ana da neman taimako ya kasance ba wanda kake neman taimakon sa sai Allah madaukakin sarki an aka ce isti'ana kalma ce da take mai fadi ya kunshi neman taimako a zuciya ya kunshi neman taimako a zahiri ya kunshi su ku shi sa ga mallan ya kawo su a cikin al-ibadatul qalbiyya ko za ku ga neman taimako wani sai ya ce ai abu ne da yake na zahiri na fili amma neman taimako yana shiga cikin zuciya idan abu ya taso maka dole zaka ji kana buƙatar neman taimako to duk lokacin da abu ya taso maka a zuciyarka wanda ya kamata ka fara kawo waye Allah madaukakin sarki dan uwa an fahimta ai ko duk lokacin da ka ji kana cikin kunci dole dan adam bi yadda yake duk dukiyarsa duk mukaminsa bi yadda yake a matsayi sai ka samu wani lokaci ya shiga cikin halin da yake buƙatar wani taimako ko ya yake to lokacin da buƙatar neman taimakon nan ya kama ka wanda ya kamata ka fara kawowa zai taimaka maka shine Allah madaukakin sarki dan uwa ina fata an fahimta kada ka kawo wani Allah a madadin Allah subhanahu wataala shi yasa mallan ya kawo al-isti'ana a inda ake bayani akan neman taimako wanda yake ayyuka ne na me na zuciya ana bayani akan neman taimakon da babu wanda ya isa maka shi sai Allah madaukakin sarki eh saboda neman taimako kala biyu ne akwai neman taimakon da wani zai iya maka shi akwai neman taimakon da babu wanda ya isa maka shi sai Allah madaukakin sarki kamar mutum ne da ya fada cikin ruwa misali ya fada cikin ruwa bai iya ruwa ba sai ya ga wasu suna su a gefe wannan idan ya tashi neman taimako zai nemi taimakon su ya halatta ya nemi taimakon su ya kwa ku bani amsa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta yana can cikin rotarin Allah ka taimake shi zai addu'a Allah zai iya taimakon sa ko ba zai iya ba zai iya taimakon sa amma ya sanya sababi shine waɗannan mutane su taimake saboda za su iya amma mutumin da yake cikin daji shi kadai babu kowa daga shi sai shi kawai sai zaki ya taso masa a lokacin taimakon wa zai nema Allah subhanahu wataala dan uwa an fahimci bambancin abubuwan guda biyu ko to wannan shine abinda da yawa jama'a ba su fahimta ba a irin wannan taimakon da muka faɗa na biyu ƴan uwa ba a neman taimakon kowa ko annabi ko manzo ko mala'ika ko wali ko mai matsayin mutum da girmansa da zai sa wajen Allah madaukakin sarki a lokacin abin ya fi ƙarfinsa wanda yake da ikon taimaka maka shine Allah madaukakin sarki shi kadai ɗan uwa na fata an fahimta amma inda wani zai iya taimaka maka sai ka nemi taimakon wani yanzu ke cewa da Allah dan taimaka ka miƙo min ledan nan na nemi taimakon ka me yasa ne ma saboda zaka iya miƙo min amma kana gida a zaune baka san amma abin da ake ba ni kadai ne a cikin masallacin nan sai in ce wani taimaka ma wannan shirka ce wannan kafirci ne hada Allah madaukakin sarki da wani ne saboda taimako ne da babu wanda zai iya maka shi sai Allah dan uwa an fahimta yawa abin da yasa na kawo wannan saboda abu ne da ake ta yanyana magana a kansa a dan wannan lokaci a kasar nan gaba daya ake ta yanyana magana a kansa ake kai kawo a kansa wani malami ya ce baya neman taimakon kowa sai Allah baya neman taimakon wani baya neman taimakon wani karshe sai baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zancen ya dauki wani dimension na daban wasu suka ce ai ya muna ne laifi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce bai kyauta wasu suka ce ya kyauta ake kai yayin zancen da nake muku yana cikin gidan birtin a daure an daure shi wanda wannan magana na ɗaya daga cikin maganar da ta sa aka kai shi birtin to wannan shi nuna maka lalle tauhidi yana da kura da ya kamata a karkade masa shi a cikin mutanen mu magana ce da tun a islami ake koyara ita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba haka bane wa idza sta'anta fasta'in billahi kamar yadda malam zai kawo mana a gaba me ake nufi da iyyaka na'budu kai kadai nake bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimako kaga iyyaka nasta'in akwai hasar a wajen akwai takaice neman taimako a wajen kowa sai a wajen wa sai a wajen Allah madaukakin sarki saboda ka ɗan uwa abu ne mai sauki ba a neman taimakon kowa sai Allah a abinda babu wanda zai iya sai Allah ana neman taimakon wani Allah a cikin abinda wani Allah zai iya shi ba shikenan ba shikenan sai dai kuma idan ka tashi magana da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bukatun ladabi a cikin ta haka ne in dai abu ya shafi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ka san ka tauna lafazinka ka gyara maganarka ka zabo zancen da yafi kowane zance kyau sannan kai isti'malin sa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ayin ba a sakin baki akan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haƙƙin sa ba irin haƙƙina bane ba irin haƙƙinka bane ba irin haƙƙin malaminka bane haka ne to wannan shine kawai bambanci shine kawai bambanci ya kamata mu rinka kokarin duk lokacin da za a yi magana in ta shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya san abin da zai rinka faɗa akan sa eh ba ai wa manzon Allah rashin kunya ba ai masa gatsali wannan sai ya haifar da fitan mutum daga musulunci tauhidi daban kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abu ne mai zaman kansa sannan kuma yin ladabi wajen magana wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma daban yake Allah ya sa yan uwa sun fahimta saboda ka isti'ana shi ma na ɗaya daga cikin ayyuka na zuci wal khauf da tsoro tsoron a tsoro shi ma kala biyu ne zamu zo mu bayanin sa a gaba malam zai bayanin sa insha Allah ta'ala war raja da fata man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wat ta'zim da girmamawa war rahba da tsoro shi ma tsoro yake ne duk waɗannan ayyuka ne na zuciya wanda suke da alaka da ibada al-qismu ar-rabi'u kashi na hudu na ibada shine al-ibada al-qawliya ibada ta magana mun ji ibada ta dukiya mun ji ibada ta jiki mun ji ibada ta zuciya yanzu kuma zamu ji ibada ta zance ta magana al-ibada al-qawliya kal-halif shine kamar rantsuwa mutum yace mutum zai magana ce na rantse da Allah wannan magana ce to lalle ba a rantsuwa da kowa sai Allah walistighafa da neman taimako ko neman agaji kaga al-isti'ana da al-istighafa dukkanin su abu ne guda daya din neman taimako yake ne amma shi sa na ga muku cewa shi al-isti'ana ashmal wa a'am min al-istighafa yafi gamewa saboda al-istighafa saboda duk al-istighasa isti'ana ne duk al-istighasa isti'ana ne din neman agaji neman taimako ne shi neman taimako ya shafi kowanne irin neman taimako ka nemi taimako a zuciyarka ka nema a zahiri ka nema a batini ka nema kafin musiba ta afka maka ka nema bayan musiba ta afka maka wannan neman taimako sunansa amma ga sai al-istighasa baya gasgatuwa sai a lokacin da bala'i ya kan maka lokacin da mutum yake cikin matsala idan ya tashi neman taimako wannan sunansa mai al-istighasa dan uwa fahimci wannan kuwa al-istighasa sai lokacin da bala'i mutum ya shiga cikin sa yanzu misali da na bamu dazu lokacin da mutum yake cikin ruwa yake sama yake kasa zai mutu to a lokacin neman taimakon da yake ya sunansa istighasa haka ne ko istighasa saboda yana cikin bala'i mutum yana cikin gida gobara ta kama ihun da yake a taimaka min wannan sunansa istighasa amma yanzu mutum zai ya tashi zai tafiya sai ce to wannan tafiyar da zamu yi Allah ka taimake mu dai a cikin ta ya sunan wannan abin da yake
isti'ana ne ina fatan fahimta yawa to haka al'abari yake to kaga kowanne istighasa isti'ana ne amma ba kowanne isti'ana ne ba istighasa an fahimta bambancin su ko yawa to shi sa sai mallan ya kawo istighasa a wajen ibada qauliya saboda mutun yace a taimake ni a aga zamu wannan sunan sa me istighasa shi sa Allah madaukakin sarki yace istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai Allah ya amsa muku ne lokaci ne lokacin yaqin badar da annabi yayi ta'addu'a ya daga hannu yace ya ubangiji waɗannan al'umma idan ka bari aka halakar da su ba za a ƙara baututa maka a doran ƙasa ba Allah ka taimake mu Allah ka agaje mu annabi ya tai sayyidina abubakar yace masa roƙan da kake wa ubangijinka ya ishe ka ya rasulullah ka bashi aka sai da mayafin sai faɗi daga bayan sa saboda daga hannu yana roƙan Allah saboda annabi ya gansu su 300 ne kadai da dan wani abu kafare wajen su 1000 kaga kuwa a lokacin bala'in ya zo a gashi na ana ganin su karara to da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya taimake su da mala'iku gashi na istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almala'ika Allah ya taimake su da mala'iku kusan 1000 wata aya kuma aka ce me aka ce kusan mala'iku 5000 haka Allah madaukakin sarki ya kare su da mala'iku suka taimake su kuma aka samu nasara a wannan yaki na Badar mala yace wa du'a haka na addu'a ita ma ibada ce qauliya wal isti'aza da neman tsari ita ma ibada ce duk qauliya sai mala yace fa hadhihi kulluha waɗannan dukkanin su da muka ambata ibadatun ibadune yajibu an tusrafa lillahi azza wa jalla da ya wajaba dole ne mutum ya juyar da su ya aiwatar da su ga Allah madaukakin sarki shi kadai ya kuwa duk abinda muka ambata daga farko zuwa nan waɗannan ibadu gaba daya ba a yin su ga wani sai ga Allah madaukakin sarki shi kadai wala yajuzu ay yusrafa shay'un min hali siwahu baya halatta a juyar da wani abu daga cikin abinda muka ambata ga wani Allah madaukakin sarki walau kana malakan muqarrab mala yace wannan wanda za a juyar da ibada zuwa gare shi ko da ya kasance mala'ika ne makusanci aw nabiyyan mursalan ko annabi ne mursali in ka ce malakun muqarrab mala'ika makusanci sai ka kawo misali da mala'ika jibril kenan ko in ka ce nabiyyan mursalan annabi mursali sai kawo misali da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine shugaban manzannin gaba daya to dukkan waɗannan ibadu na Allah ne madaukakin sarki shi kadai dan uwa lallai ya kamata mu tsaya mu ƙara karanta aqida yadda ya kamata akwai haƙoƙin da yake na Allah ne subhanahu wataala shi kadai fa ba a ba wa kowa su kuma shine abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yarasa yana ƙoƙarin tabbatar da shi ya nuna Allah madaukakin sarki yana da wani haƙƙi da dole ne a tashi wajen bashi wannan haƙƙin da kiyaye masa shi ba a ba kowa wannan haƙƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani zo gaban sa yace masa ba da ban Allah ba da kai kawai abin da ya faɗa kenan Allah ya so ka so annabi yace zaka sanya ni kishiya ga Allah madaukakin sarki annabi ya masa faɗa yace zaka sanya ni kishi a ja'altani lillahi niddan kana so ka mai da ni kishiya ga Allah subhanahu wataala abin da sa nake so a fahimci wannan saboda annabi anan ya nuna masa cewa akwai wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki wanda idan aka bashi an sanya shi kishiya ga me ga Allah madaukakin sarki da yawa ƴan uwa suna daukar cewa komai kamar yadda wani malami ya fito yana cewa komai na Allah na annabi ne wai komai na Allah na annabi ne ƴan uwa wannan kuskure ne wallahi magana ce mai haɗari ƙwarai da gaske in ka ce komai na Allah na annabi ne har bauta fa bautar da kake wa Allah zaka yi wa annabi kenan in haka ne kiristoci arna ne kenan ba arna bane me yasa saboda annabi Isa suka bautatawa annabi Isa ba manzon Allah bane manzon Allah ne saboda haka akwai haƙƙin da yake na Allah ne madaukakin sarki akwai haƙƙin da yake na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai haƙƙin da yake mushtarak ne na Allah subhanahu wataala ne kuma zaka iya samun sa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to dole ne kowa ya san wanne ne haƙƙin Allah wanne ne haƙƙin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanne ne kuma haƙƙin da yake zaka iya bawa Allah ka ba manzon sa ballantana ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani wanda ba manzon Allah ba wani a matsayin wali ko salihin bawa ka bashi haƙƙin da yake da Allah subhanahu wataala ne wannan kuma shi yafi komai muni eh wannan shi yafi komai muni ka dauki haƙƙin Allah ka bawa wani bawan Allah subhanahu wataala wannan yana kai mutum zuwa ga fita daga addinin musulunci Allah ya kare mana imanin yan uwa mallai ce a awwaliyan ko awwaliyan salihan ko wani wali da yake nagartacce fakama la yajuzu ruku'u was sujudi lillah kamar yadda ka san baya halatta ba daidai bane kai ruku'u kai sujjada ga wani Allah madaukakin sarki kazalika la yajuzu at-tawaf wal illa bil ka'bati haka nan baya halatta mutun yayi tawafi wa wani waje in ba dakin Allah madaukakin sarki ba qala ta'ala Allah subhanahu wataala ya ce wal yatawafu bil baitil atiq sannan su yi dawafi wa dakin Allah mai wanda yake al-atiq wanda yake da dadde in aka ce al-atiq ko dai dauki ma'anar da dadde ko dauki ma'anar entacce in aka ce masa da dadde saboda shine dakin da yake na farko inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi bakka farkon dakin da Allah ya fara ajewa a duniya gaba ɗaya shine dakin Ka'aba saboda ka yafi kowanne daki da gida dadewa a duniya shi sa ana kiransa al-baitul atiq da daddan daki idan aka ambace shi da entaccen daki shi kuma saboda daki ne da bai taba shiga karkashin bauta ba ba a taba ribace shi ya shiga karkashin wasu sarakuna ko wasu masu mulki da ba musulmi ba ba a taba yi ba babu wani lokaci a tarihi da aka taba cewa an yi yaki an ci garin makka an kuma kwace dakin Ka'aba babu shi asali ma kun ga abinda Allah ya abrahata lokacin da ya ta san ma dakin zai ruguje shi Allah madaukakin sarki yayi fata-fata da shi da shi da wanda suke tare da shi da giwayen da suke kai gaba daya to haka al'amar yake shi sa al-atiq yana nufin ko dai tsohon daki da dadde kenan ko kuma wanda yake entace wanda Allah ya entace daga bauta fala yajuzu at-tawafu bi qabrin aw ghayrihi baya halatta ayi tawafi ga wani kabari ko wanin sa wa kadhalika adh-dhabhu haka nan yanka la yajuzu li ghayri Allah baya halatta ayyanka wanin Allah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam saboda fadin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi da yace la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah Allah madaukakin sarki ya la'anci wanda ya yanka wanin Allah duk wanda ya yanka wanin Allah Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka lalle ne idan mutun zai yanka ya yanka dan Allah ba a yanka dan gunki ba a yanka dan aljani ba a yin yanka dan rauhani duk wani wanda yake ba Allah madaukakin sarki ba a yanka dan shi wannan kafirci ne fita daga addinin musulunci wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa an tariq ibn shihab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an karbo wannan hadisi daga tariq dan shihab Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace dakhala rajulul jannata fi dhubab wani mutun ya shiga aljanna saboda kuda mutun ya shiga aljanna sakamakon kuda wa dakhala rajulun an-nara fi dhubabin wa namtin shi ma ya shiga wuta saboda kuda shi ma me ya faru shine qalu suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah ya manzo Allah ya aka hakan ta faru mutun ya shiga aljanna dan kuda wani kuma ya shiga dan wuta dan kuda shi ma qala sai annabi ce marra rajulani ala qaumin lahum sanam abinda ya faru wasu mutane sun zo wucewa ta wajen wasu mutane ta garin wasu mutane wanda suna da wani gunki لا يجاوزه احد يقرب له شيئا احد الا يقرب له شيئا باب wanda yace wuce ta wajen wannan gunkin sai sun tsaye da shi sun ce lalle sai ya nemi kusanci da wannan gunkin ta hanyar yanka wani abu ta hanyar bawa gunkin wani abu ne yanka bashi jini sannan sai su bashi wuce in ba haka ba sai su kashe shi fa qalu li ahdihima sai suka ce da mutum na farko a cikin su da yazo wucewa qarrib sama abinda zaka nemi kusancin gunki da shi fa qala sai ce laysa indi shay'un uqarrib ba ni da abinda zan nemi kusanci zuwa gunkin ku da shi ba ni da komai ba ni kuma da abinda zan sai wani abin da shi qalu lahu sai suka ce masa qarrib walau dhubaban to lalle sai ka nemi kusanci da gunkin nan ko koda kuda ne sai ka samu ka kashe shi ka ba gunki ina ba ta an gane to da ka shi kuma da yaji kashe kudai abu ne mai sauki a bar shi dai kawai ya wuce shi ne abinda ya fi damuwa da shi a faqarraba dhubaban sai ya samu kudai ya kashe shi ya je ya ba gunki ya nemi kusancin gunki da shi shikenan fa khallu sabilahu suka bashi hanya ya wuce hada khalan nar wannan abin da yake shiga wutar jahannama wa qalu lil akhar suka ce da dayan shi kuma qarrib kai ma samu abin da zaka nemi kusanci da shi fa qala sai ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla yace wallahi bazan nemi kusanci da wani abu ba wanda ba Allah madaukakin sarki ba babu wani abu da zan yanka wani abu ko na zubar da jini a gare shi wanda ba Allah madaukakin sarki ba yace bazan yi wannan ba fa darabu unquhu fadin sa haka ke da wuya kawai sai suka sara wuyan su fa dakhal jannati sai shiga aljanna to wannan shine ya nemi kusanci da kuda ya shiga wuta ya nemi kusanci da ya ki neman kusanci da kuda ya shiga aljanna wannan hadisi marfu'an bi inganta ba idan aka daga shi aka ce magana ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da inganci amma ya inganta mawqufi zuwa ga sahabi Salman al-Farisi Salman al-Farisi shine ya faɗa hadisi amma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bai inganta ba rawahu ahmad imam ahmad shi ya fitar da shi a cikin musnad nasa anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kamu sai mu dora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na na na'am na'am shi ma wannan shirka ce ba daidai bane ba su cewa agifna ya rasulullah ya manzon Allah ka agaje mu ya manzon Allah ka agaje mu wannan shine ainu shirki din tsantsan shirka ke na fita daga musulunci fita shine abin da na ga muku yanzu misali mutumin da yake cikin halin damuwa bala'i ya taso masa a lokacin da makon waye kamata ya nema makon Allah saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yanzu baya tare da mu a wannan duniya haka ne baya tare da mu a wannan duniya shine itikadi na dukkan wani musulmin da yake na kirki duk wanda yake itikadi cewa annabi yana nan a rayuwa yana yawo to wannan wani abu ne da yake so ya fake da shi dan ya rayu bid'a sa kawai yana so ya fake da wannan ne dan ya nuna wannan lokaci waliyansa su ma suna rayuwa suna yawo suna taimaka masa galibi zaka ga ba annabin ne kai tsaye ake so akai zuwa gare shi ba akwai wanda ake so idan aka ce annabi yana raye sai a ce to tunda rayuwa annabi za ta iya kasancewa ai rayuwa waliyi ma za ta iya kasancewa sai a ce to da waliyi wani su ma suna raye ba daidai bane so zaka duk wanda yace annabi ka agaje ni wallahi wannan fita daga musulunci saboda haƙin Allah subhanahu wataala ya dauka ya ba annabi a fahimci wannan shine abin da nake ga mana wannan wato abubuwa ne mutane sun zo sun rikita su idan kace ba a neman taimakon adam sai mutum ya rinka ganin abin kamar wani katin abu ya rinka katin abu kuma wanda wallahi ɗan uwa wallahi na yi muku rantsuwa da Allah wannan shine abin da annabi Muhammad ya koyar sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya zo da shi ya nuna mana cewa duk wani abin da yake taimako ne wanda babu wanda zai sai Allah haƙƙi ne na Allah a neme shi a wajen Allah haƙƙi ne na Allah a neme shi a wajen Allah hatta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ma idan abu ya shige masa duhu wajen waye yake neman taimako wasan Allah saboda haka a gisa ya rasulullah wannan ba daidai bane idan akwai masu yi sai su gyara wannan shirka ce Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah jahohi na gani kamar yace kamar jahohin da suke da alaka ko kuma suke mix ne tsakanin Kirista da musulmi kuma ai irin an ta kuɗa gaba ɗaya ne za ga wannan musulmi ne wannan makocinsa kuma Kirista ne yace to sukan yi kirismeti su yanka abin yanka su kawo musulmi mutum ba zai ci ba ya yanka musu da kirismeti ne ko da ko ba da kirismeti bane ko musulmi ne yanka ba za a ci ba ko musulmi ne ya zo kan dabbar ta su yanka yace bismillah ya yanka ba za a ci ba me yasa ba za a ci ba saboda da wannan niyya aka yi ta niyyar kirismeti kuma menene itikadin Allah uku ne saboda ka ba za a ci ba a bai halatta ba ma ai asali ma bai halatta ba annabi maka idan ma yace dole sai ya yanka idan yace dole sai ya yanka shi ai yana ganin zaman tare ne ya musu mujamala sai je a danne masa ya ce bismillah yanka to ko da yanka inda kai musulmi ne aka baka ba za ka ci saboda na kirismeti ne amma in ba na kirismeti bane yau da kullun ne kawai yanka ne za su ci ko da su suka yanka kuma suka baka za ka ci ko da baka ji sun ce bismillah ba za ka ci an fahimta saboda Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum ta'amukum hillu lahum abincin wanda aka bawa littafi halak ne akan ku abincin su su ma halak ne akan ku da Allah ya ce abincin su halak ne akan ku Allah ya ce to wanda ku ka yanka musu ba sai wanda ku yanka musu ba koda wanda su suka yanka ne in suka baka zaka ci shi ma na kirismeti abin da yasa aka ce ba zaka ci ba saboda itikadi ne da ake akan wani abu na shirka Allah uku ne saboda me yasa ake kirismeti ba man da zagayowa haiwar annabi isa me annabi isa a wajen su Allah kuma annabi isa Allah ne to yanzu kai ma kai da annabi isa Allah ne kenan saboda haka ba zaka ci ba wasu malaman suka ce fa kun ga akwai fatawar da ake bayarwa cewa idan kirismeti yazo idan suka baka abin da bayanka ba zaka iya ci wasu malaman suka ce wallahi ko kai marmari suka baka ba zaka ci ba suka ce ko su baka lemo da ayaba fruit haka suka ce ba zaka ci ba me dalili saboda an yi shi ne saboda kirismeti kwata-kwata kai musulmi ba a so kai musharaka ka taimaka musu wajen tabbatar da wannan aqida ta cuta Allah uku ce ka bar su su kayan su in sun gama kirismetin sai ka zo ka su gama da mu'amala idan abokin mu'amalar ka wannan babu wanda ya take mu'amala da kirista na gaisawa ko kasuwanci ko wani abin da yake shari'a ba ta hana ka babu ne amma dai idan addini yazo to ƴan uwa wallahi ba a mujamala ba a mujamala kwata kwata ba a kawaici in abin shafi Allah madaukakin sarki lakum dinukum waliya din a lokacin rabuwa ake annabi ibrahim ya fi baban shi ba ko kusanci da shi a duniya amma da suka raba addini me yace masa innani bara'un mimma ta'buduna na barranta daga abin da kuke bautatawa har da baban sa ciki saboda haka idan akwai wanda ya kamata a yi kara baba ne bare wani makoci saboda Allah in mutun yayin shirka ka ban masa shirka sa eh ba a shiga a ciki ba a shiga ciki kada ka ce ai makoci ne ba zai ji dadi ba bijin da iba Allah kuma izin dadi kenan ko ka dada makotin ka kuma ka saba wa Allah madaukakin sarki dan uwa Allah ya samu daji to wa alaikum assalam bismillah na'am ya dada bubaya ya ce ba su amfani da charmi ya Allah zaka yi amfani da charmi in kaga zaka babu laifi insha Allah tarbi kawai wasila ce ta kirki zaka iya yin afari da tarbi abinda malami suka gana kawai shine ka mai da wani tarbi wani wata sha'ira eh wata sha'ira kawai ka rinka yawo da shi a wuya ka rinka yawo da shi a hannu kana ja wannan shine malami suka gana amma dan yanzu idan ka tashi ne tarbi 33 ka dauki tarbi ka amfani da shi ka ja wannan suka ce babu laifi wannan fatawa ce ta Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin malamai tare da cewa ka samu malamai idan kusa-kusan su sun gani ba daidai ba kamar Bakar Abi Zaid ya yi littafi guda a kan sarbi ya rushe shi to amma gaskiya akwai fitowar malaman da sun gabace shi kuma magana su tana da ƙarfi to da ka sarbi ba wani abin rigima ba ne in ka ga mutum yana amfani da sarbi kar ka ba zai inkari da yawa ba kuma insha Allah ta'ala na bismillah na'am na'am wannan babu laifin karɓa wannan aiki ne ya haɗa ka babu yadda za ka yi wannan tsarin ƙasar ne ka karɓa babu laifi haka suka aje lokacin Xmas ɗin ake ba da wannan bonus ɗin wannan haƙƙinka ne ka karɓa kuma ka ce ba za ka karɓa zuwa sinsin wannan bai shafo ta kyauta da za a baka don kirismeti in dai abu ne na fedar gama wannan haƙƙinka ne ka karɓa babu laifi wannan insha Allah ta'ala to daga kai shi kenan mallam amin lokaci ya ƙure ba wannan hadisin malami cewa ya hadisin da yake bayani akan mutum ba zai sallar farilla da taimama guda ɗaya ba guda biyu wannan babu wannan hadisin ya inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah fiye da ɗaya idan mutum ya ce mama yanzu idan za ka iya riƙe alola daga yanzu zuwa isha bakai fitsari ba bakai hutu ba bakai bayan gida ba a lokacin nan ko ba tana tana nan to taimama man zaka iya rike ta matakar akwai sharɗin tana nan baka samu ruwa ba zaka yi azhar kai al'asr kai magriba kai isha babu komai wannan mazhaba ce daga cikin mazhabun malamin fiqh daga cikin sahadda ta mata malikiya suna gani cewa idan kai taimama guda daya to zaka yi sallar farilla ne ka iya yin nafila da ita idan ka zo wata sallar farilla ta gaba to sai ka saki taimama amma wannan ba shi da asali a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam babu lafi ke taimama kai saboda taimama da alwalade daya suke abinda nake nufi da wannan shine taimama tana matsayin alwala ne idan babu ruwa sai kai taimama abinda duk aka ce an kawo shi a madadin wani to zai yi aiki irin nasa ne an gane yan uwa aikin da alwala ya taimaka taimama za ta taimaka a addini to haka babu lafi malam amini idan kai taimama kai azhar kai al'asr kai magriba kai isha babu lafi insha Allah ta'ala sai dai in ka samu ruwa ne kana samun ruwa wannan taimama da kake tare da ita ta riga ta lalace a lokacin automatic ta lalace automatically ta riga ta lalace sai ka abin nan dinta sai ka samu ruwa kai alwala kuma da ita Allah ya maɗauki sarki ya samu dace dan uwa sai mu dakata haka saboda lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah